da shi daga gare mu marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah madaukakin sarki ya ƙara mana inda suka riga ni gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya yi musu rahma mu kuma in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani wannan shiri mai albarka yau ma ya ƙara dawowa don ya dora tana sada da ƴan uwa a inda muka tsaya na tarihi na wasu daga cikin mata na gabata don mu ga menene mu ma abin da za mu iya koyi da shi a cikin rayuwarsu wanda zai zame mana fitila a bar haskawa a bar dubawa a cikin tamu rayuwar mu ga me za mu yi kwaikwayo da shi idan ƴan uwa ba su manta ba za su iya tunawa cewa a satuttukan da suka gabata duk da mun dan sami hutu da muka je na dan wani lokaci ko kuncin sati ɗaya ba mu samu damar kawo shirin kai tsaye ba to wannan satin insha Allah ba shi mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya a wancan sati guda biyu kenan da suka gabata wanda mun ji tarihin da malam ya kawo mana na ɗaya daga cikin mata waɗanda suke ababe ne na kwaikwayo a cikin wannan rayuwa da za a iya kwaikwayo da su a irin abin da suka aikata ƙarƙashin wannan addini na musulunci wanda da yawa mutane suna ƙoƙarin yin kwaikwayo da magabata ne domin mutum ya samu abin da zai aikata shi ma ya samu ya tarar da Allah lami lafiya to insha Allah shirin ya dawo zai dora daga inda muka tsaya a wancan satuttuka da suka gabata wanda muka ji tarihi wanda yake akwai abin kwaikwayo da dama wanda za mu iya kallonsa ya zanto mana fitila ya zanto abin haskawa a gare mu ya zanto wani abu ne da mu ma za mu yi alfahari da shi gurin aikata irin waɗannan abubuwan da magabatanmu suka aikata musamman ma in aka ce magabatan da muke kwaikwayo da su sun kasance waɗanda suka zauna ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan babu abin da ya fi shi farin ciki da jin daɗi da samun abin kwaikwayo mai kyau wanda yake sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda muke kwaikwayo da su a shekaru mun jima muna tattaunawa akan abin da kunce tarihin mazajen da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan karo kuma mun jiyo irin mataye da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda su ma ba a bar su a baya ba sun taka rawa a wajen gudanar da wannan addini ko ba shi gudunmawa ta yadda za su ga su ma sun bar wani abu kuma suka bari ta yadda duk wanda yake bibiyar tarihin musulunci zai ga irin gudunmawar da mata suka bada wanda yake ba ma mata kawai ƴan uwansu su yi kwaikwayo da su ba har maza su ma suna samun abin da za su yi kwaikwayo da waɗannan matan da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kuma aka ce matan da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kunshi kala biyu ne na farko akwai wanda suke mataye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai abin kwaikwayo kware a tare da su sakamakon sun zauna da fiyayyen halitta sun ga yadda ya tafiyar da rayuwarsa kuma su ma suka yi ƙoƙarin kwaikwayo abin da suka samu ko suka gani a rayuwarsa sannan suka aikata abin da suka aikata bayan barinsa duniya sannan kuma suka rawaito wasu abubuwan da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi suka gaya mana cewa ga abin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aikatawa a guri kaza sannan na biyu su ne mataye da suka zauna lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ba matansa ba ne wanda suka zauna a tare da shi su ma ba a bar su a baya ba sun rawaito abin da suka gani tare ko a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka yi wa duniya bayani irin yadda suka rayu da shi irin yadda suka ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi kuma suka rawaito suka yi wa duniya ƙarin bayani ta musulunci cewa gashi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance to wannan mata yake nan bangarori biyu nasu waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda muke bibiyar abubuwan da suka hakaito mana kai tsaye cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ko kuma abin da suka hakaito mana cewa sun kai ko abin da aka hakaito mana cewa su ma ga abin da suke aikatawa idan wani abu ya bujuro musu suka buƙaci yin wani aiki a ƙarƙashin wannan addini wannan zai nuna maka abin da zaka iya kwaikwayo zuwa gare su zuwa gare shi kai tsaye na abin da suka aikata akwai ƴan uwa da suke bibiyar shirin mai albarka wanda da yawan su sukan rubuto tambayoyi ko kuma su yi kira kai tsaye su ji menene ƙarin bayani dangane da wani abu wanda suka fahimta ko kuma wani abu da ba su fahimta ba su yi tambaya dan alwarware musu shi su gane shi su sanya ba su aikata wannan abu wasu daga cikin masu bibiyar shirin akwai tambayoyi da suka turo wanda da yawancin su ba mu samu damar amsa su ba insha Allah idan lokaci yayi ko kuma idan mun samu wadataccen lokaci za mu amsa wannan tambayoyin waɗanda suke da muhimmanci kware da gaske dan ƴan uwa masu bibiyar shirin su ji irin abubuwan da suka yi tambaya kuma su ji irin yadda za a yi musu bayani a irin wannan abun da suka yi tambaya a kansa a satin da ya gabata ko sati biyu da suka gabata muna tattaunawa akan ɗaya daga cikin wanda suka zauna ko mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana da matuƙar muhimmanci mu san tarihin waɗannan mataye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aura domin gyara duniyarmu da lahiranmu gyara duniyarmu shine za mu yi rayuwa mai daɗi mai kyawu idan muka kwaikwayo da abin da suke aikatawa a cikin rayuwarsu gyara lahiranmu kuma shine za mu aikata abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke so a cikin rayuwarmu idan muka aikata za kuma mu gamu da Allah lami lafiya wannan yana ɗaya daga cikin mahimmancin sanin tarihi na waɗanda suke magabata ne domin akwai rabauta a ciki insha Allah to wacce muke kanta muna tattaunawa kamar yadda na faɗa ɗaya ce daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wacce take Hafsa wacce mun san Allah ya ƙara mata yarda mun san wace ce a satuttuka da suka huce malam yi mana bayanin wannan wace ce Hafsa kuma a wannan lokaci akwai bayanai da suka biyo baya da yawa wanda ƴan uwa suka yi ta ƙoƙarin yin tambayoyi wanda Allah bai ba mu damar amsa waɗannan tambayoyin ba a wannan lokacin to insha Allah za mu ɗora akan tarihin wannan baiwar Allah kafin mu juya zuwa tambayoyin da kuka aiko mana su sai kuma mu ga abin da ya rage sai mu yi amfani da shi a ɗan lokacin da ya sauwaka akramakallahu satuttukan da suka gabata muna tattaunawa akan wannan baiwar Allah wacce take
تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا المسلمون وملء قلوبهم همم محبوبة لسبيل الله ماضونا
الله أكبر تهليل دكتور ساتتك عندك منا بور أن ما تادك mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan me zaka dora mana
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na barkan da asubahi da kasancewa nan lokaci mai albarka Allah ya yafe mana ya rabbana ya rabbana Allah kara mana kusanci gare ka Allah ya kusanci ka da imani ubangiji ka sa aljanna cikin komai Allah ka tsawaita rayuwarmu a alkhairi kuskure won itin buje kuskuran Allah ka girmama mu Allah ka kimanta mu Allah ka ba mu ikon ganin girman mutane da darajar su da kimar su ka gafarta iyayen mu da suka ga mu gidan gaskiya ka jikan malaman mu ya Allah ka jikan magabatan mu gaba daya na'am dan uwa malami ne ya gabatar tabbas muna kan tattaunawa dangane da mata annabi sallallahu alaihi wasallam na Hafsa yanayi na rayuwa matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na dan adam yana jin zafi kamar yadda kowa ke jin zafi ana bata masa rai kamar yadda ake bata kowa ya ji ba daɗi wani abu ya shiga tsakaninsa da matarsa na Hafsa binti Umar bin al-Khattab ya sake ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam talaka Hafsa tatliqa ya tabbata annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya sake na nan ma'ana na Hafsa wato saki guda daya kuma da ya zo a cikin musannaf Abdurrazzaq da sauran littafai na musulunci amma Allah ubangiji ya umarci Jibril ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa fulu raji a hannun mai yadda ita ya ce kuma a gaya masa na inna kanat sawamatun Rawama kuma ka gaya masa wahiya zaujatuka fil janna wahiya zaujatuka fil janna lallai na Hafsa ta yi wa annabi wani abu kuma annabi ya sake ta sake daya amma Allah ya girmama ta saboda ibada da kusancin Allah da suke da shi ta sifanta da sifofi masu kyau tana yawan azumin nafila wallanta na farar lakan ba a wasa da shi mace ce mai yawan kiyamun laili mai sallar dare sannan ma ba ma wai sakin da annabi ya mata kawai ba dan annabi ya sani fa cewa na Hafsa fa shi da ita ba rahuwa to matarsa ce ma a gidan aljanna idan wani yana nuna abu yana nuna mana matsayin sayyidina Umar a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam irsa ta samu matsayi a wajen annabi har ma Allah ya faɗa masa cewa matar annabin ce har a aljanna kenan koma mai za a je a dawo dai mata kan har a aljanna kai haƙuri wannan yake nuna mana maza ya kamata zaman to masu haƙuri akan matansu su zama masu haƙuri da mu'amala da iyalansu musamman idan mace Allah ya sifanta ta da sifofi na ibada to miji ya haƙuri ya rike ta don wannan sifa ta ibada misali yawan azumin nafila yawan sallah yawan ladabi da biyayya da bin miji da girmama iyayensa da sauransu matuƙar miji ya sifantu da wannan mace ta sifantu da wannan sifa ya kamata miji ya girmama ta ya tsare mata kimanta ko da kuwa tana masa laifi ko kuma mata abin da yake wajibi ne akan ku ku kare mutuncin ku ku tsare auren ku da yawaita yin ibada a gidan miji ana kuka da ku kuna da rauni ba ku san yin azumin nafila yayin namaja ba ku san azumin nafila da yawan ku sai dai cin abinci kawai in ka ga abincin da mace za ta diba ta ci malami ne sai ya gigita ka abinci suke ci da gaske na fitar hankali alhamdulillah Allah ya hore ba cewa mun karanci abinci ba amma mace su zauna a gida ba ta da aiki sai dai ta ci tana ta haɓaka yanzu mace yadda ka san famfo ake buga mata tana ta kumbura tana ta girma hankalinta ya kwanta azumi da za ta yi litinin ko alamis don ta yi addu'a Allah ya tabbatar mata da aurenta ta yi addu'a Allah ya tsare mata daraja da tarbiyyar ƴaƴanta ta yi addu'a Allah ya kare mijinta ta yi addu'a Allah ubangiji ya dawamar da ita a gidanta ba rashi ba sai fitina fitina butsuru zuma fitina gare na ku kai hidima kai wahala kai menene amma wallahi mace ta tashi yanka maka bugar magana ji za kai kamar hawan jinin ka zai tashi rashin ibada yana da tasiri wajen lalata ɗabi'a da tarbiyyar mata a cikin gidajensu haka abin da ya shafi sallar dare wani yana ba da labari ya ce yana wahala akan matarsa akan sallar dare yayi ba za ta tashi ba amma duk da za ta je gidan biki to sai ta riga kowa tashi ba a rauni
haka ga to aiki take da yawa shi yasa tashin yake iya gargaɗar
aiki ai a jahannama malam babban aiki yana wuta babban aiki ita nana ya fusa bata aiki tana yin aiki tana wahala duk macin da ta kuskura ta bari wallahi ba ta bin Allah sai ta shiga wuta ka san cewa qiyamul layli ibada ce da take hana mutum shiga wuta
na'am
ya zo a riwaya yi qiyamul layli ibada ce da take hana mutum ya shiga wutar jahannama Abdullahi dan Umar ya yi mafarki wata rana cewa ya gan shi a layi wata ranar ƙarfe Allah ya tashi kiyama a layi ana ta tura mutane wuta ya ce mai wutan an nuna masa ya ganta rami ce mai zurfi wawa kakkiya bakin ƙarami amma cikin rami ne iya ganin ka la ilaha illallah ya ce sai da aka zo dab da shi sai farka daga bacci yanzu yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kaji abin da ya faru yanzu Allah ya ce ni imar rajulu abdullah yau kan musulmi min allahi wajen ladi mutum abdullahi dan umar ina ma da ana sallar dare ina ma da ana sallar dare malamai suka ce kaga yin sallar dare ɗinnan tana taimakawa ƙwarai da gaske wajen wani sunan shi mutum ya zama yana samun kubuta daga azabar Allah ta'ala suna na Hafsa Allah ya ce a dawo da ita da kansa saboda yawan azuminta da yawan nafilarta mata ku rinƙa yawan azumi ku rinƙa yawan nafila
na'am
kamar yadda ya zo a riwaya annabin rahma ya ce Allah ya nuna mun wuta fara'aitu aksar ahliha sai na ga mafi yawan wanda suke cikin wutan nan mata ne
inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un mata aka ce me yasa ce li anna kunna tuksirna la'ana wa takfurna al-ashir kuna yawan la'anta mace nan da za ta bude baki tana tsinuwa la'anta tsinuwa la'anta tsinuwa ga ƴaƴanta ko ga kishiyarta ko ga abokanan zama ko ma ga miji ga butulcewa abokin zama shine takfurna al-ashir butulcewa abokin zama wannan munan dabi'u kadai dalilin ne sai sa mace ta shiga wuta dan haka ina kira ga iyayena mata ku zamanto masu tarbiyya
na'am
sannan abin da zamu karo ne shi anan wani babban ladabi shine wato koyawa mata ladabi da ibada to wannan abu ne da yake tsare aure albuyut rabbaniya allati tartakizu ala al-ihtiram al-mutabadil bayna zawjayn gidaje da aka gina su akan bin Allah tabaraka wa ta'ala suna mai da hankali ne akan girmama juna duk matar da Allah ya baka ita malam mai ibada za ka tana girmama mijinta galibin su in dai mace tana bin Allah tana yawan sallah to za ka ga tana da kula da girmama miji saboda wannan ibadan zai sa ta kaga ta yi laushi ta gane cewa bin miji bin Allah ne amma duk lokacin da mace ta zo gida ba ta da ibada ubanta bai karantar da ita ba bata samu wato tarbiyya ta girmama miji ba ba mutunta miji ba to za a samu matsala kuma tarbiyyar girmama miji da mutunta miji da shine gida yake dawama ya zauna lafiya dan haka muna kira ga iyaye ku yi wa ƴaƴanku tarbiyya ku gina ƴaƴanku akan karatu hadda alqur'ani ku gina su akan ganin mutuncin na gaba da su da girmama na gaba ku mutunta su su mutunta mutane ku mai da su mutane ne ka nuna wa ɗanka mutum ne girma ya kama shi ka gaya wa ƴarka idan kin yi aure ki bi mijinki ki masa da'a ki masa ladabi shi ma zai tsare miki mutuncinki kuma za ki samu girma a wajen Allah amma yawanci mutum yakan ga yarinya ne a titi kawai ya je ya ɗauko ta kawai kyanta ya ɗauki hankalinsa shikenan kawai ya kawo ta gida ta zo ce masa azaba to musulmi Allah ya kamata iyaye su mutunta ƴaƴansu su ba su tarbiyya a samu sauƙin mutuwar aure
to Allah ya saka da alkawari
Allah ya taimake mu
bari mu leƙa sashen ta mace ta mace kafin mu dawo mu dora daga inda muka tsaya
ruwaidaka ruwaidaka fil humum laha ritaju wa an kasabin yakunu laha
masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka ga wanda ya daɗe shirin tsakiya yau ma muna ƙara tattaunawa ne akan ɗaya daga cikin mata da suka zauna zaman aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Hafsa akramakallahu kana tsakiyar magana akan yadda ya kamata a gina ƴaƴa mata wanda za su kasance in suka zo gidan aure za su kasance auren yayi dinku
yanzu ka ga misali abin da yake so gane mallam Aminu ai ita da na Hafsa abin da ya tsare mata auren ta hadda annabi ya sake ta sallallahu alaihi wasallam aka ce da aure ta ai babanta ya mata tarbiya babanta ne mata tarbiya ta koyi sallah a gidan miji ta koyi azumin nafi tun daga gida tana yi ina ga yaman duniyani nan da ka dauro ka auro ta a gidan su ba ta sallah ba ta ibada wallahi in ta zo gidan ka ba lalle ta yi ba ko da kai ne Sheikhul Islam din garin ku zaka sha wahala da ita sai dai yara na ubangiji da taimako da sa'a akwai wadanda zaka dauko su din a bandare a lalace cikin sa'a da taimakon Allah sai ga sun yaro so kaga yana da kyau iyaye su tarbiyantar da ƴaƴansu akan ibada din nan ina maimaitawa ibada karatun alqur'ani sallar dare azumin nafila wallahi yaran ne yan mata malam an gina su malam sunayi za su baka mamaki har ma su yi sama da iyaye amma akwai problem tarbiyar iyaye rashin mai da hankali akan tarbiyar addini ta yara sai dai a mai da hankali akan sai musu sutura sai musu kaza sai musu abubuwa na jin daɗi sai musu wayoyi masu shegen tsada ya duba yarin ya karama da bata kai takawa ba 'yan shekara 12-13 kana ɗauke da wayar da ta fi ta ubanta ta fita ka ta fita waye yarin ya karama sai kaga tana ɗauke da wayar 200,000-300,000 karamar yarin ya bata ma gama yin balaga ba wata ma koma min kirki bai fito a kirjinta ba wallahi malam amma iyayenta sun lalata ta sun bata babbar waya suna koya mata shidanci da kansu wallahi ina kyamar wannan abun kwarai kuma ina fada da shi sosai ina ga mutane wallahi tallahi waya tana da tasiri wajen lalata tarbiyyar yaya kuna ganin kuna musu gata ne kuma su wayoyin nan subhanallahi alazim su zo suna rikewa suna koyon lalacewa tarbiyya kuma ku zo kuna kuka kuna aikowa musu latin kuna ce a taimaka muku da addu'a yayanku Allah ya ba su tarbiyya Allah ya ba su mazaji na kwarai ku gyara yayin ku gyara ku ji tsoron Allah a daina sai wa yara kanana manyan manyan wayoyi a bari in sun yi aure a sai musu hatta ita kanta mace ma ta rike ma wayar ma sai an koya mata yadda za a rike wayar yanzu wani ya kira ni jiya daga kasuwar waya yace malam dan Allah malam ina cikin bakin ciki da bacin rai nace me ya faru yace da Allah malam ka rinka yi wa mata wa'azi suna yin kuskure su sai a sai musu manyan manyan wayoyi su zauna su yi ta daukar hoto a gidajensu malam mace sai ta yi tsinara ta dauki hotonta tsirara mace za ta yi tsirara ta dauki hoton ta dauki hoton mamanta ta dauki hoton bayan ta dauki hoton gashinta ta tattara su a'a wa take turawa yace kuma abin mamaki abin bakin ciki har da matan aure amma fi samu wannan da matan aure to ka san yadda problem yake faruwa to sai a zo ko wai ta ɓaci ko za a gyara ta sai a kai mai gyaran waya idan ya bude mala abin bakin gani ko kuma su sai da wayar idan sun sai da waya fa saboda ƙauyancin fa yanzu matan mu fa ba su iya in sun zo sai da waya su yi deleting su shiga trash su goge duk abin da yake cikin wayar nan ba su iya ba da haka a haka ma wata ballagazar kan a haka ma za ta sai da wayar kawai da haka wanda ya sai wayar sai ya je ita budewa ita ganin abubuwa da yawa sai ka rinka ganin hoton mata yana yawo a Facebook a WhatsApp sai su ta rantsuwa ce wallahi ba su suka tura ba wayar da kika sayar ne hajiya ba ki iya deleting ba kin iya sayan wayar mai gidanki ya iya sayan miki wayar amma ba a koya miki ya zaki ki deleting ki goge barnan da kika sa a ciki ba na'am dan kin dauki hoto kin dauka kin tura mijinki ya gani ya ji dadi wannan wani abu ne tsakanin ku je ku boye ku yi abin ku tsakanin ku amma kin dauka kin bashi kin je kin sai da wayar wayar 200,000 kaza an je an sai da ita wani ya siya ya je kuma sharrin mutanen mu malam Aminu da rashin kirki wallahi mutun zai ga hoton matar wani sai ya rike ya tara ina kallo yana dauki kewa so wannan wata musiba ne da ya kamata a yada wannan magana mata suna siyan manyan manyan wayoyi iyayen gidajen su ko mazajin suna siyan musu manyan manyan wayoyi suna daukan hotuna na gaira ba dalili suna daukan hotunan kan suna daukan hotunan ƴaƴan su amma ba sa iya gogewa da wahala ka ga namiji ya tara wani hotuna da waye waye da sauran su da wahala amma mace yar kwalliya ce da yar ado da mun so da Allah muna fata gyara abu na karshe da zamu tsaya akan kissan na Hafsa sai na Umar ya ruwaito mana wata rana cewa su mutane kunna ma'ashar Quraysh ma'ashar Quraysh naghlibun nisa mutanen Qurayshawa da mun rinjaye muna fin karfin matan mun rinjaye su a Makka amma yayin da muka zo Madina wajen kauman taglibuhum nisa'uhum daga muka hijira muka zo Madina muka samu mutane fa ga sunan matan sun fi karfin su dan haka filma ya tan muskazo suna koyan dabi'u da halaye
irin
na wadancan mata ka duba fa wannan fatin a zamanin annabi fa
sallallahu alaihi wasallam
sahabbai suka ce a makka mun fa karfin matan mu
eh
a madina kuma yanzu mun zo muka tarar da matan madina maza sun fi karfin mazajen su kawai matan mu sai suka fara koya cewa ai su ma yanzu suna da yanci kamar yadda yanzu mutane suke cewa idan kana kauye in kana wasu jihohi a Najeriya ba laifi zaka kana karfi akan matarka amma in ka kai matarka Abuja to matarka ta fi karfinka akwai sauran karin bayani sati ne zuwa insha Allah
Allah ya kafu
Allah ya mana sabar da cewa kaga na tsaya a tsakiya ku to akwai bayani ne
to Allah ya kafu sati ne zuwa amma sauraro za ku iya neman mu kai tsaye ga mata za su iya neman mu akan 0800-662-0805 0800-662-0805 maza kuma 0800-900-4285 sai saƙon karta kwana 0700-523 wannan su ne layukan da za ku iya neman mu kai tsaye akan kan lafu ga tambaya ta farko aka ce malam mijina na kallon abin da bai dace ba a waya kusan shekara 10 kenan amma ban taba ce masa komai ba yanzu kuma ya kasance baya iya biya mini bukata ta ina ji kamar murabu shawara zaka bayar a karshen
Allah Allah ya miki albarka kin fara gaskiya dan uwa musulmi masu sauraron mu kusa ko nesa wannan larura ta kalle kallon abubuwan da musu dace ba da tara hotuna na banza da videos na banza da mazaje suke yi a cikin wayoyin su ko a wajen gidajen su ya zama ruwan dare ya zama ruwan dare ya zama damuwa ya zama ruwan dare so magana ta Allah ana cutar da mata a gidajen su musamman mazajen su suna zalunta su suna cutar da su dangane da kalle-kallen abubuwan da yake na haramun ne kuma gashi matan su suna da shi amma su ba sa yi musu wallahi duk mace mai kishi idan ta bude ainihin wato wayar mai gidanta ta ga abubuwa na kazanta da mai gidan yake dole su ji ba dadi to kaga yanzu ta yi hakuri da shi sama da shekara 10 ya gama shedancin sa ya gama duk abin da zai yi yanzu kuma gashi karfin sa ya riga ya kare baya iya biya mata bukatarta to ni shawara ta Allah miki albarka dangane da hakurin da kika yi kuma ƴaƴan da kuka haifa duk da miki ga mana kun haifa ko baku haifa ba Allah ya musu albarka ki tsaya ki duba ki gani idan kin ga zaki cutu zaman ki da shi a haka tun da ya samu rauni ya mutu ta ƙasa ba zai iya biya miki bukatar ki ba to in kin ga ba za ki iya ba wannan zaman zai iya kai ki ga halaka to shi kenan sai ki nemi sauƙi miki ki shirya wa ƴaƴan ki kuma wata irin rayuwa za su yi bayan kin bar gidan tunda bayi da lafiya larura ya same shi kuma yawan malam aminu yawa yawan maza fa yanzu a mace suke fa in nace a mace ba wai mutuwa ta kabari ba namiji ya zama tsayayyen namiji da zai iya gamsar da matansa wallahi malam sirri ne da yawa mata hakuri suke wallahi mazajen su ba su biya musu bukatar saboda ba su lafiya za ka ga mutum iya ganin ka amma a mace yake saboda mai mutane sun yi sakaci da wannan janibin ba sa kulawa da kansu a wannan ciye-ciyen abin da suka ga dama shaye-shayen abin da suka ga dama yana kashe ɗan namiji ya zama ba shi ne kowa ba zai iya yin ilaci ba ba zai iya biya mace bukatar ta ba kuma abu ne wanda ba za mu koye ba shari'a ne tunda an hana matan nan kasu yi zina an hana matan nan kasu je su ga wasu maza kai yanzu kana da daman da zaka auri mace biyu uku hudu ita ko dole mijinta kwaya daya to yaya ba za ka inganta kanka ba ta yadda za ka iya zuwa ka gamsar da ita ka biya mata bukatar ta kuma abu ne na larurar rayuwa lafiyar mutum shi ne ya zama yana da wannan sha'awa kuma a gamsar da shi amma ana cutar da mata wannan ko shakka babu a nan nake kira ga maza ku ji tsoron Allah ku kiyaye wallahi mutum ya daina ciye-ciyen abin da bai kaya kawo duk mutumin da yake mai iyali ne ya kamata ya sani rayuwarsa ba ɗaya take da mara iyali ba mai mata biyu shirinsa ya kamata ya fi na mai mata ɗaya mai mata uku
ne mata hudu dole ne a kula yanzu mai kodin nan da ake sha mai ko mai ko da ake sha yana kashe mutane magi magi da kake ga kaga magi da kake gani wallahi yana da illa ga dan namiji duk likitoci masu sani ya kamata musamman suke kula da magunguna na zamani wallahi sun sani mallan idan kana so ka kashe bunsuru bari ga maka bunsuru bunsuru in kana so ka hada shi barbara samu robar faru guda daya ka zuba mata ruwa ka debo magi kamar guda 10 ko guda 20 ka karkada wannan magin ka zuba shi a ciki ka karkada ka gani ka karkada karkada ka zuba a ciki ka dura wannan bunsurin wallahi daina barbara
akramakallahu ah wannan abubuwa da kake lissafowa kusan zan iya cewa su ne rayuwar dan adam da su yake rayuwa kuma ana
ragewa ake baka da cin kitse cin wajiya mutum yazo a yanka mai nama yanko mun kitsen nan ka ga namiji mallan da hankalin sa yana daukan kitse yana taunawa kashe kanka kake yi kwata kwata bai da amfani ga mutum akwai inda zaka iya samun kitse mai amfani a jikin duk naman da kake ci ai akwai mai a jikin sa amma mutum ya sa kitse a gaba yana ce wallahi ce ya kashe mutum ba wai mutuwa na kabari ba karfin namiji yana da illa zaki da kake gani mutum ya zo shan shayi ya zuba suga mai bana'in zaki yana da illa yana kara mutum kiba ya nauyi obesity ya samu cholesterol a jikin sa sannan kuma ya kashe masa ainihin abun nan da rashin cin abubuwa na cin abubuwa namu na gargajiya da aka saba yanzu iyayenmu na da in mutum zai ci nama sai ya hada da albasa da yawa amma yanzu ba a ci masu naman ma da yawa yanzu aka sai nama wallahi ba samu albasa ba kuma albasa tana da sirrin ta zamu yi karatu akan ta wata rana
na'am
inda na kana da bukata
akramakallahu yanzu in aka yi niyya babu irin kayan din danan nan ba za ta ci ba
kai
a baya mai mutane suke zuba mata kuɗi ya ci
ban ce kada a yi niyya da kayan din danan ba cewa ne din namiji kula da kansa
na'am
duk abin da kake cin sa fawqan lazim
goba na'am
yawa yana yawa to siya maka illa wannan ni shawara ce nake bawa maza masu iyali saboda ni ina da dalibai mata da yawa kuma mata suna bugon mu waya suna fada harkar mutuwar namiji din nan ta kasa wallahi ba karamar illa bace ga iyaye na mata hakuri suke kun wata ji za ta yi kaman ta kwalla ifu ba zai iya biya mata bukata ba ina son abun amma ba zai iya yi ba akwai larurar da shan magunguna din nan da kake kaga hatta magunguna na hawan jini ciwon sugar nan da ake ta sha kullun 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 wallahi alazim suna da side effect suna da side effect dan haka idan mutum Allah ya sa ya dan samu dan sauki ya ji dan dama dama ya dan daga gafa wannan sai a rubuce na karanta shi wannan kuma illar da turawa suka yi mana kenan suna sanin suke shirya mana wallahi uban shan magani na bature kullun 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 din me wannan to sai ku katarar da shi a shimfidan matarsa wato yanda kaga fulawa haka yake ne shi ba ya komai so Allah ya gyara mana
amin
so wannan mata in kin ga ba zaki iya ba ki nemi ya sallame ki amma ina baki shawara in kin ga zaki iya jurewa ki rike aurenki ya rike muku shi ma a macen yake ta kasan sa ko na makamancin sannan kuma ki duk yanda zaki sai kin dawo da shi yana aikata daidai tambaya ta gama malam
to akramakallahu wannan aka ce malam gidan su yana janyo fitintunu
mun yi magana akan wannan karatukan mu na baya jama'a ya kamata ku kiyaye ku mutunta matan ku kiyaye iyalanku ku daina shigo musu da mazaje na banza ko kuma na kirki wannan magana wallahi alazim ina ga muku ta san me ta gani mallan yau fukanin miji fa ba a da garanti a kansa kaga dangi ne yayan miji fa ba a da garanti a kansa kai muna da kiss din da uban miji ya danku asali da ana shiga gidaje da Allah ya saukar da hijabi sai annabi ya rufe gidansa ba wanda yake shiga gidansa wai da su altumuhunna mata an fasaluhunna min wara'i hijab ba a shigar da mazaje gidaje haka kawai sai da larura sai da bukata amma kullun zaka zo gidanka wai sai ka dauko abokananka kun zo a ci abinci tare ko matarka tana zurga zurga idan akwai tirakarka akwai falanka a gefe yanda ba za su ga matarka ba ba laifi ka shigo da abokananka amma mutum ya rinka zuwa da abokanansa wajen matarsa wannan ya saba wa shari'a kuma maguzanci ne ji tsoro ana kuma duk matar da mijinta yake mata wannan wallahi tayi iya kokari ta hana shi wannan abu tayi iya kokari har wanda zan zo sa mata ta kulliya ki da Allah zan yi baki ki kulliya ki ado da Allah baki zan zo ki zo ki zuba mana abinci shi ne a gaban su ta fidda tsare ci wani ko hijabi ma ta sa ci talla ki cire da Allah kin kin zo kina sa mutane abin da ki cire hijabi wai mata su saboda da yusi ne bai da kishi bai da kunya wai yana cewa mata su wai ta fito gaban abokan su bai hijabi wannan wulakanta kan muna da kissa da tarihin wadanda suka kwace abokanan su mata da yawa ba za su iru ba da kamata ku tsaya ku yaki akan wannan musiba wannan virus din da yake shiga gidajen ku na ainihin shigo da wasu ba mazajin ku ba za su lalata muku aure ko kuma su zo su raba ku da mazajin naku wani in ya gama ce wallahi ku da tsafi sai ya kwace maka ita
amin malam wannan yake take cewa bayan sallama tace mijinta ya ƙara wani aure kuma gidansu ƙaramin gida ne idan yana wancan ɗakin duk mu'amalar da yake ta auratayya a ɗaya ɗakin ana ji abin yana damunta ga ta da ɗayaye take nema a ba ta shawara
to dan Allah ka ji wannan rayuwa irin ta Bahaushe ba Fulatani dan Allah malam na'am ba hana mutum ya ƙara aure ba amma in yana da iko jama'a musulmi ku sani karin aure halal ne in akwai iko yana daga cikin iko saman musu wurin zama wannan muguwar tarbiya ne mutum ya je ƙara auren mata ya ajiye su baki da hanci ta yadda in suna mu'amalar auratayya makota suna ji ko yaya suna ji wannan abun kunya ne kai maza ka canja wannan malami akwai matar da ta yi mu irin wannan fatawa tace malam ni kan ba zan iya ba nace me faru Hajiya tace haba mala yaya za a zo ana alakar aure yaya suna ji tace malam baki da hanci tace abun gashi bai da ba sai dai na faɗi abun da yake ba tace wallahi kunya in garin Allah ya waye ta ga yayanta sun hada ido tace ba za ta iya ba gaskiya tace ba za tace wallahi kar a ce na kaurace ma ba zan iya ba tace ga kishiya tana ji ga yayan mu suna ji saboda dab ne irin gidajen nan matsatsu baki da hanci window a bude dole in wata za ta zirga-zirgar zuwa bayan gida ko fitsari da daddare ko yara za su ji sai sun gansu a kwance kuma ba a isa a rufe windon ba bai zai yi ba in an bude windon an saki labule ana jin duk abin da ake hatta motsin gado ana ji jama'a wannan maguzanci ne jama'a wannan ba musulunci ba ne jama'a wallahi wannan rashin kunya ne kuma ina baki shawara lallai ki matsanta masa ya canja miki gida ko kuma amaryar ya je ya canja mata gida koma gidan nawa zai kama waje ya je ya kama mata in ba haka ba kuma ai ta zaman shiru sai ya gyara ku daina yadda da wannan sai ya gyara don ya saba wa shari'a la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kuma ku ji tsoron Allah ku daina zuwa kuna rikito aure ba ku da wurin zama mutum ya je rikito aure ba inda zai ajiye matar ke ma matar da yake baki da kishi baki da zuciya ke amaryar da za a zo a dauko ki da iyayenki a zo a cusa ku a wannan guri a cucushe ba kima ana ta abin nan da ke kawai yara suna gani suna miki dariya wallahi ba daidai bane ba Allah ya bamu ikon gyara kuma Allah ya kara mana wadata
amin malam wannan yace assalamu alaikum malam abokina yana da buduwa kuma amma yanzu suna neman rabuwa don ita kuma ta ce ni take so malam a bani shawara
abokinsa yana da budurwa
abokinsa ne yake da budurwa
shi kuma
abokin wai kamar ba shi da mu'amala suna neman rabuwa
shi take so to
yake so amalan ya ba shi shawara
to tare suke zuwa don ce kenan kaga ɗaya daga cikin illar daukar aboki a tafi hira da shi yanzu kaga akwai mushkila a dauki namiji ya dauki awayensa abokansa je gidansa ba ta aure ma shi ma duk muna da kesin da aka kakkashe aure saboda wannan wato saurayi matashi mara wayo mara wayewa ba gidaje wanda bai san me yake ba shine zai sa abokinsa ya kwalliya ya ado su ta kuzance tare da shi billahi alazim wata rana sai an zo ba kai ake saurarawa akwai yarinyar da aka ce saboda tsabar saurayin yana zuwa mata da aboki ka san mace rauni ne da ita malam yanzu sai ta ga abu ta ga tana son saka hankalin ta ya koma kanshi malam idan an zo zance wai shi da yake wai kowa wani ko me ake cewa wai shi bai iya zance ba wai sai zo ya kwalliya ya caka hula ya saka gilas abokin su shine yake masa zance sai su ta hira da abokin shi can sai dan jefa sai dariya wai fa shine zai aure amma abokin sa ne yake masa ka ji tsabar rashin wayewa
ka san wani
idan ya zo yayi auren abokin sa zai turo dan in ka aure ta sai kuma ka kira abokin ka tura ka ce masa kin waye da uzuri hatta kai ga abokin wata ran sai yazo ya ce yazo yayi masa zance shi fa wancan bayana yazo yayi masa zance ne shi
malam malam baka ga yayi nema cikin nema kuma
kamar ya nema cikin nema
ai wancan ne a ciki shi yazo ya shiga da
aka shi wannan in har irin wannan larura ce da na fada to sai ya bari kar ya nishi amma fa a shari'a halacci idan take auren sa wancan suka rabu a shari'a ba haram bane ka zo ka nemi budurwar abokinka bayan sun rabu ka aure ta ba haramun bane
akan Allah kuna cewa taka tsantsan mutane su ringa taka
ai na fada ai mallam aminu na fada nace ai taka tsantsan ya bar masa ta aura na fada
eh
na fada
bai da nake da ita mallam ba ka ga cewa idan ka bijire ba za ta aure na farkon ba shi ma yace ya hakura gara ta aure wani can dan su zauna lafiya
to ya za haramta masa abin da yake halal ne ha kamar yanzu yayan ka ne fa yi fada da mata yin sake ta wallahi halalta ka je ka neme ta ka aure ta
amma baka da abin da zai janyo na wata ilga ba ma ta shiga
wannan jahiliya kenan jahili shine zai gaba da wani dan yayi wannan kamar yanzu ai abin da ake ne abokinka ya sake mata ce wallahi ba zan je aure ta ba matar fa abokina ne baka da hujja a shari'a baka da hujja ya halatta sahabbai sun aure matan abokanan su da yawa wasu suna rayuwa su bayan sun mutu
na'am
so babu dalili na kin aure na ga maka in sun yabu tace ba za ta yi ba wancan ya fita sai je ne ma koda ku tare suke zuwa zance amma za a iya munanta masa zato sai dai a babi na mutunci da kamala na yau da gobe to kar ya aure ta
ya hakura
ya hakura amma in halacci ne ni kuma ban da dalilin zance mai haram ne je aure ta
na'am
idan yace a shi yana bugata yaje aure ta
to Allah ya saka da alkhairi
na'am
akan kan Allah ga wata tambaya da ake cewa mallam assalamu alaikum ina maka fatan alkhairi kuma ni dalibin ka ne ina bibiyar karatun ka na gidan radio da kuma wanda muke samu ta hanyar kafofin sadarwa sai dai akan haka abinda na lura da shi a cikin karatun ka kan kawo da yawa wasu matsaloli wanda yakan ƙara ba wasu kofar ma su je su aikata irin wannan abun maimakon a fi mai da hankali gurin kawo abinda yake shine maslaha wasu in a kafin a kawo maslahar akan fadi abinda yake kutankwacin barnakokin da suka faru a baya sai wasu kuma su dauka akan makan lagun
na farko dai sai in ce subhanaka la ilaha illa anta in ce kuma subhanallah akan makan lagun zo na kujeran nan ne don mu kawo gyara amma dan adam ne ni zan iya ne ni zan iya kuskure malami mai wa'azi mai karantarwa yana daga cikin ingancin wa'azinsa ya faɗi laifin da mutane suke dan su gyara
na
idan muka zo muka yi ta zauna ba mu faɗi laifin da kuke ba yaya mai laifin zai gane wannan laifin kuskure ne yanzu misali an ce wata tana saba mijinta ta mari mijinta ko ta yi kaza na'am shi yanzu mai wannan tambaya zai iya fahimta cewa kamar ai bayanin nan da aka yi kamar dalili ne da zai sa wata ta mari wani ta Qur'ani ma ta faɗi laifin bukan mutane Qur'ani a cike yake da bayanin laifin mutane da su gyara da haka ka'ida ce ta wa'azi kai bayani akan kuskuren mutane ka faɗi daidai yanzu akwai mai hankali akwai mai tunani akwai mai sani ya kamata da zai ji malami yana wa'azi dan yayi bayanin laifin wani ya ce ai malamin yana kwadaitarwa ne ai wannan laifin mai sauraron malami da zuciya guda daya da ya kamata ya bada misali yayi sai bada misali menene aka faɗa na laifin mutane aka koya wasu yanzu shikenan dan kada wani ya koya shikenan kawai ya koyi sata shikenan ba za a faɗi sata da wani ba wannan fahimta ce ta kuskure gaskiya ni a fahimta ta lalle dan uwan kamin bai gane ba to ban san yaya yake so ayi abun ba yaya yake so ayi abun ba so ka gane cewa uslubi ne na karantarwa uslubi ne na wa'azi kuma haka qur'ani yazo kuma haka hadisi yazo manzon Allah yana cewa mafalu aqwamin me yasa wasu mutane ya faluna kaza wa kaza wa kaza suna yin kaza Qur'ani yayi bayani akan haka annabi yayi bayani akan haka to idan ba mu yi bayanin laifukan mutane ba to me za mu yi kawai sai dai mu ta bayanin falalar aljanna falalar sallar dare falalar kaza sabon da ake yi fa yanzu kai inda ba dan ana bayanin barnar da yara suke ta wayoyin su ba da iyaye sun gane illar waya yanzu shi fa yanzu a fatawar wannan mutumin a tunaninsa yanzu kamar yanzu ta'adin da yara suke da waya kamar yanzu barnar da miji yake yi wa matarsa duk ina jin wannan ne zai dau hankalinsa mazaje suna zuwa suna daukan hotuna na tsiraici da wasu yan mata su bari a cikin wayoyin su an yi bayani watakila sai ce wannan ai wani dalili zai sa wannan mijin ya je
wani ma yayi ba
a ba da Allah ai ne hankali kuma bai kamata yin wannan ba
na'am
so ina fatan yan uwa su rinka fahimta in ana bayani su rinka ganewa kwarai da gaske Allah kuma ya gane da mu ya ba mu dacewa.
Amin.
Allah ya sa mu cika da imani.
Mallam Allah ya saka da alkhairi. A ƙarshe mallam akwai dan uwa wanda yake muna tare da shi yana da kujera da yake bukata a sashi addu'a sakamakon wasu suna neman su kawar da shi daga wannan kujera da yana bukata mallam Imar addu'a sannan mallam ya nemi masu sauraron shi su ma da su saka shi cikin addu'a.
To muna fatan duk wanda yake cikin wani yanayi na damuwa ko barazana a rayuwa tsakaninsa da wasu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kubutar da shi.
Amin.
Wannan dan uwa Allah ya kare shi da karewarsa.
Amin.
Idan alheri ne a gare shi Allah ya bashi kariya, amma alheri bane Allah canja mai da abin da yafi alkhairi.
Amin.
Sannan kuma ina ba da shawara ga duk wanda yake da zuwa irin wannan ya dade koma ga Allah.
Na'am.
Daman duk wani mai matsayi mallam ai ana neman kujerarsa. Ko shugaban kasa ma ana neman kujerarsa. Ko gwamna ma ana neman kujerarsa. Ba wani wanda zai zauna ya ce wai salin Adam wai ba a neman kujerarsa. Da haka ya kamata ya sani ya tashi da daddare ya sallah.
Na'am.
Kuma ya je abinci ya dafa abinci ya ba mutane ya sadaka.
Na'am.
Kuma ya taimaki musulunci da musulmi ya taimaki da jeyu.
Na'am.
Kar ya dogara da iya addu'ar da za a yi kawai ya yi motsi shi ma.
Na'am.
Sannan Allah ya tsare masa tsarewarsa. Allah ya mun gode.
Kina amadadin Ahmad Gazali Yakubu Asma'u Sadiq Buhari Isa Saban da ku amini kibar da rubutun kicewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.